Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zango FM, sai kuma wasu tashoshin na zango FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio, sannan za iya jin mutanen gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatar
Zara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
Masu sauraron mu, kamar yadda kuka sani, a duk ranar Laraba shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 14 ga watan Yuni na shekarar 2023. Zani magana ne akan karatun tsangaya ko karatun allo.
To jama'a, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai ku kasance tare da mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe.
Mu za mu fara shirin ne a birnin Kaduna, inda wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta gayyato mana bakin da za ta gabatar mana da su. Binta, gare ki.
Masu sauraro, barkamu da sake sada da ku a cikin ajinmu na yau da gobe. A yau za mu tattauna ne akan karatun tsangaya, wanda aka sani da karatun allo. An fara kokarin kafa hukuma wacce ake tunanin za ta fuskanci al'amuran da ya shafi karatun allo. Duk da yake a shekarun baya an samu gwamnatin da ta kafa makarantun almajirai a arewacin Najeriya, a cikin ajin namu muna tare ne da baki wanda za mu gabatar da wannan shiri da su. Akwai Hajiya Hadiza Umar, wacce take aiki da kungiyoyi masu zaman kansu wanda suke tallafawa harkokin ilimi, Hope for Community and Children. Sai Imam Bukhari Maraban Jos, wanda yake shine shugaban kwamitin tsangayu a jihar Kaduna. Kuma tare da ni akwai Director Arewa House, wato gidan Sardauna, Dr. Shabu Shehu Aliyu Ancau, wanda zamu tattauna da su akan shin wannan sabon hukuma da ake so a kafa na karatun tsangaya, menene amfanin sa, zai kawo canji, da kuma irin abubuwan da muke ganin za a fuskanta domin kawo gyara a gaban da maganan almajiranci da kuma karatun allo. Barkanku da zuwa.
Alhamdulillah.
Malam Buhari, ku ne malaman tsangaya, wato ku ne malaman karatun allo din nan, ku kuke hulɗa da kuma ɗebo yaran nan daga wuraren iyayensu, ku kuma a kawo muku domin karantarwa. Akwai ƙananan yara waɗanda ake kawo muku amanan su, da kuma matasa akan gansu a titi suna yawon neman abincin da za su ci.
To bismillahir rahmanir rahim, sallallahu ala sayyidina muhammadin al-fatih katim wa ala alihi wa qadrihi wa miqdarihi azim. Yan uwa masu sauraron mu, ina mana sallama irin ta addinin musulunci, assalamu alaikum. Na farko dai alhamdulillah muna gode ma Allah an samu ci gaba, domin abubuwan da suke faruwa a yanzu shekara 22 da suka wuce da ba a zama domin ma a tattauna a gane wannan akwai matsala a ciki ko babu matsala. Daga shekara 22 zuwa yanzu an samu ci gaba, saboda kungiyoyi da sauran ɗaiɗaikun mutanen da suka shigo ciki sai aka samu ci gaba. Na farko dai, kamar yadda kika faɗa, wannan hukuma da ake son a yi, mu a fahimta mu ci gaba ne, domin duk sanda aka zo aka taru ake son a tattauna akan abin da yake damun ka. Wannan ya sa cewa an samu ci gaba. Idan aka baka kai kadai aka ce kai ma kanka magani, to za ka daɗe baka fita ba. Amma sanda aka ce an taru har aka gano wannan abin da kake yana da kyau, amma wani hanya za a bi a gyara shi ya zama ya yi daidai da zamani, to wannan ci gaba ne. Magana da kika yi na yara, kasantuwar haɗuwar da muka yi na cewa yana da kyau mu magance makamman matsalolin, domin kowane irin abu da ka sani inda za ka yi shi akwai kyan shi, akwai rashin kyan shi. Tarihi ya nuna cewa kusan shekara 2000 ana yin wannan karatun allon. To a yanzu da muka ga muna son mu daidaita da zamani, wannan ta sa muka kungiyoyi muka hadu akan cewa mu gano cewa inda jama'a suke ganin ba su fahimce mu ba, kaman kananan yara nan da ake gani tsakani da Allah, mu kanmu mun yadda cewa ba mu yadda mu karba kananan yaran da ba su kai shekara 15 ba. Abinda muke so mu dauka yara ne wanda yake daga shekara 14 zuwa 15 abin da yake sama, saboda halin da ake ciki a irin yanzu. Kuma mafi yawa waɗanda ba su san mu ba, idan suka ga cewa yara a titi ko a randa ba wuri ko a gidan mai, sai su dauka kowa almajiri ne. To matsalar da muka samu, mu ba mu da security. Kaga yanzu in ka je primary zaka ga suna da uniform din su, in ka je private suna da uniform din su, in ka je secondary suna da uniform din su. To mu rashin uniform shi yasa duk wanda ya dauko wannan abin da ake ganin mu da shi kwano sai a ce almajiri ne.
To
almajiri in kana son ka gane shi, shine yana da lokacin da yake yin bara, domin yana yin karatu ba bara yake kadai ba. Amma duk wanda ka same shi tun daga safe zuwa yamma, to ba almajiri bane. In ka ga ana karatu, ka ga mutum na bara ba almajiri bane. Muna karatu da safe, muna karatu da rana, muna karatu da yamma, muna karatu kuma da daddare. To dan haka wannan rashin security shi yasa duk wanda ya ga mutum da kwano, to sai ya ce mu ne. Amma duk wanda bai san mu ba, to dole ne zai dinga zargin mu cewa mun yi kaza, mun yi kaza, mun yi kaza.
To dokta, a cikin irin bincike-binciken da kai gudanar game da shi wannan karatu na tsangaya da matsalar da ake samu na almajiranci din, ko in ce bara, akwai wani bambanci da kai ka hango?
Gaskiya kamar yadda Malam Bahari ya yi bayani, bincike mun sha yin bincike din nan fiye da shekara kusan da ya magana fiye da shekara 20, mai taruka masu dimbin yawa, mun kira masana da su kansu mun yi tattauna da su, mun gano cewa na farko dai shi harkan karatun allo daban, kuma bara kuma daban, ba su taba haduwa ba sai daga bisani wani suka shigo da harkan bara a cikin dai kenan. Na biyu kuma mun zo mun fahimci cewa mafi yawa yaran da suke garin bakan ne bayani akan titi ba ainihin almajiri bane, to amma ana musu kudin goro. Kowa aka ga mutum da koko a titi yana ko a tashar mota ko akan titi sai a dauka kai dai dan makarantar allo ne. Wannan kuma gaskiya ba karamin kuskure bane. Kuma muna fata ita wannan hukuma da ake son a kafa wa'annan abubuwa za ta bi ta tantance su, domin a tantance tsakuwa da aya, a gane shin ya dalin kafiki kuma za a bunkasa shi, ya kuma za a zo a cire wannan harka a tsabtace shi daga maganin harkan bara. Sun suwaye kuma ainihin almajiran, suwaye kuma suke dauko koko daga gidajensu su bi kan titi su ma suna bara, domin wannan bincike ya nuna cewa da yawa daga yaran da gansu akan titi yaro zai taso daga gidansu tun safe yana nan yana bara, abin da ya samu zai koma cikin gida. To wannan kaga ba karamin illa bace, kuma akan haka sai kullu kowa ita shi mara ta sace in makarantar almajirai da sauransu, wanda yake kuma wannan wata mushkila ne ita wannan harkan karatu. Tun da lokacin aka kawo musulunci kasan nan, domin shi addinin musulunci yana tafiya da harka na karatu, domin sai ka iya in aka kawo musulunci dole ka iya karatu da rubutu, domin sallah ba ta yi ba sai ka iya karatu. Wannan shine ainihin makasudi asali da karatun alqurani ya zo ya haɓaka, domin daga hankali a hankali tun daga Borno har kasan Hausa ya faɗi ƙasashen Afirka ta yamma za ka ga tsarin da ake kenan. Sai dai ko a ce a'a wannan ya sha ɗan bambam kaɗan da abin da ake a Borno, da abin da ake a ƙasashen Hausa, da abin da ake a sauran ƙasashe na Afirka ta yamma. Sannan kuma za ka ga cewa ƙasan Borno wani ita wannan kalma ta mata tsangaya, ake tsangaya a daga can ta samu asali, kamar jami'a ce wani ta kunshi ɗalibai kashi-kashi tun daga kolo tintiburi zuwa gardi zuwa alaramma zuwa bani har zuwa abin aikira gangaran. Wanda muka zo muka kalli tsarin sai aka ce muka ai ba wani tsari da ya kai wannan tsarin irin tsari. Sannan ma harka ma da ake karantarwa, bincike yana cewa ba a taɓa samun wani tsari da yake ya kai tsari na karatu da ya kai makarantar allo ba, domin a makarantar allo ne kai zaka ga cewa an haɗa yara duka kowanne yan shekarunsu daban-daban, amma ko suna karatu kowa yanayin shi ba kuma wani ina kutsi a cikin karatun wannan ba, kisa ake da irin wani cewa kowa yi allon shi ne yawanci. To kaga wannan tsari ne da yake da kyan gaske, amma shigo da harkan bara ciki shi ne zo mutane suke kallon karatun kamar wani abu ne da yake kawai ya kunshi ne ko harkan bara ne gaba ki da cikinsa.
To ita wannan hukuma da ake neman a kirkire ta, an taɓa yin kusan makamancin ta a shekarun baya na kusan lokacin shugaban ƙasa Umar Musa Yar'Adua, inda aka kawo tsari na karatun allo wanda za a keɓance su ilimin hada koyar da su sana'a. Kuna ganin shi wannan tsarin da ake so a yi kawo na wannan sabuwar hukuma wadda yanzu aka tana can majalisar tarayya, inda ake ta fafatawa akan ganin cewa ta tsayu, kuna gana akwai wani canji da za ta kawo wanda yake wancan din bai samu
eh shi lokacin yar adwa ba hukuma aka kafa ba eh amma yayi hubbasa ganin ya za a bunƙasa wannan tsarin makarantun allo ya tabbatar cewa an samu da yanayi mai kyau wanda su yi karatu suna karatun addini suna karatun qur'ani sai da qur'an suna karatun boko a lokaci guda kuma suna koyon sana'a to amma yanzu ainihin hukumar da aka yanzu hukuma ce za a kafa dungurungun wanda ita alhakin ta ta yi kula da yanayin karatun allo da yanda bunƙasan sa da yanda za a yi abin insa da malaman za a kula da su da komai da komai kaga yanayin ya sha bamban wanda idan an cin wannan to a tarihin Najeriya ba a taɓa cimma nasara ba ko da yake ka san ita hukuma yanzu an shigo ba kadai za ta kalli makarantun allo bane a'a za ta karanto abin da ake kira wato inda ake kiran su ba sa da shiga makaranta ba abin da ake kira out of school children tunda za ka uku mu'a aliyancin Najeriya abin da yake fuskantar mu shine makarantun mafi yawa da suke makarantun allo amma in ka je kudu za ka samu kamar kasan Iyamuri akwai irin wani so ba shiga makaranta in kasan Yarbawa ma akwai ne ba shiga makaranta shi aka tattaro abin gabaki daya domin ya kasance ta fuskanci al'amura ne da dukkan yara da ba sa shiga makaranta ko ba sa shiga harkar kafin boko to wannan shine ainihin makasudin kaba hukuma din amma wannan mun tabbatar idan a cikin nasara aka ce wannan aka ga wannan kuma wannan ba karamin nasara ne za a samu ba domin kaga abin da ita ake samu da kuɗi domin haɓaka makarantun allo yayi kaɗan ba zai iya ainihin maganin matsalolin da ke cin makarantun allo ba to amma in wannan kaba kuma gaskiya in Allah ya so aka kafa ta to muna tabbatar za a cin nasara kuma za a tabbatar cewa an iya bunƙasa makarantun allo sun sami alƙibla da kuma manufa mai kyan gaske
kuma ita wannan hukumar yanzu da za a yi ta tsara inda za ta fito da tsarin da za a tsarkake wannan yadda ake gudanar da makarantun allo nan ba karamin ci gaba za mu samu a kasar nan ba ta hanyar kudin shiga don saboda ai in ka duba kasashe kamar irin Bangladesh suna da irin waɗannan hukumomi kuma ta hanyar karatun allo nan ya zama na cewa because an sa tsari an tsarkake shi da kyau komai na tafiya yadda ya kamata sai kaga su ne ma ke ba da malamai ga irin kasashe kamar su Saudiya da sauransu haka nan ya kamata mu sa irin wannan burin a tsarkaka shi dan saboda yaran nan kamar yadda malamin ya magana a sa shekarun da ya kamata yara za a kai su makarantun allo misali me ya kamata iyaye su yi akwai makarantun allo da muka gani a Kano ai da iyayen za su da kayan abincin yara ake kawa kuma akwai sanda yara za su hutu su koma gida su ma haka ne ya zama cewa su ma suna zuwa suna ganin iyayen su san dadin iyaye a samu irin tarbiyyar da ya kamata su san al'ummar su san al'adun garin su su dawo amma su zo su yi karatun nan ba tare da suna yawo a titi ba su ma malaman a san irin gudunmuwar da ya kamata a ba su saboda su koyar da ɗaliban nan sana'a don saboda akwai sanda muka yi taɓa yin wata gwaji da malamai akan ya za hana yara su fita su yi bara kayan noma aka riga ba su aka haɗa su extension workers masu kula da gonaki kenan malaman gona su riga zuwa suna duba me suke yi kuma shirin da aka yi da su kashi 20 kawai za su cire su ajiya a cikin shi amma sauran za su ciyar da yaran ya zama na cewa lokacin da yaran za su fita suna yawo ya ragu akan abin nan saboda in aka samu aka haka nan ana iya tantancewa wane ne yaran nan da suke yawo akan titi da sunan almajirai suna bara ko ba haka ba ne so shi wannan hukumar gaskiya inda za a yi ta a yi tsari an samu da cewa mu shimfiɗa tsari a makaddamar da ita matsala ce to za mu kaddamar da wannan tsarin da a mata tsari a kaddamar da ita kamar mu namu arewa tunda an gano mu namu matsalar yaran da ba su makarantun ya koshi hada almajirai kuma a cikin ma maganar makarantun almajiran ma akwai sanda muka gano cewa yara mata masu talla wanda suke kauyuka da iyayensu ba za su bari su je sauran makarantu ba su ma dan musu dan wuri su ba su dan samu suna shiga maimakon yawon tallan nan kadai su samu karatun alkur'ani a lokacin da ake karatun nan su ma su karu da karatun boko don saboda a samu ci gaba
harkar da kika yi na shiga cikin al'amarin karatun tsangaya din nan kina ganin wannan abubuwan da aka shimfiɗa cikin wannan sabon hukumar da ake son a kaddamar za ta yi aiki kuma malaman nan za su karɓa
assalamu alaikum za mu je maganar mota gero karam mota ba ringi babban mota ba ringi a haɗi maku sunan dawa da rakiya sunanta in gyaɗa asa sunanta shin ga ta bilki su kun ji amaryan malam mamman kunu mega amadu kun ji maraga ya zalaha ne kunan kan wasu biya nu miyar ku bai wata sai luba miya taushe hajara ce sai miyar kuka hawa'u ɗarago ɗan sanda ne sai ta ba ta ke nemo sa can wani mai tamsidi shi ya siya maka homota direbobin sama kai passenger sama kai azullo ado kar daji ballatin kula da baban makarali mami kula ta gama ka hondoji in ta ji shi ta tana in ka ta ba shi ta bar nama tera sunan shi mazu zakara sunan shi zuberu kiya shi malam bello la ka bewa zainabu abu birabin koshin ka garin kwaki alhaji audu jakkajin mai sunanta dan mu sunan shi rufa'i kaza sunanta zubaida kunjuna dayyar kasinja niya da ta kulla da kulle almadiri daga hohudu guda na shuka gyara kunji guda na shuka maiwa guda na shuka malattuwa na sata a baki da daɗi ni ne na malam sani ni ne na ci da gajera na je bara riga ge sace wanci
madalla kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe ga ci gaban tattaunawar
harkar da kika yi na shiga cikin al'amarin karatun tsangaya din nan kina ganin wannan abubuwan da aka shimfida cikin wannan sabon hukumar da ake son a kaddamar za ta yi aiki kuma malaman nan za su karba
matsala na farko da zai sa an kira abin da bai karba shi ne cewa ba a zauna da malaman ba kuma ina ganin tun daga farko inda aka bar hanya kenan malaman nan su ne abu ya dame su su ne suke zaune da wannan yaran su ne suka san abin da ya kunshi wannan aikin kuma su ne kamata in aka zauna da su su za su fito da tsarin da za a iya shigo da in bokun ne za a shigo da shi su sanya za a shigo da shi ya za su amshe shi su waye ya kamata zama malaman a yadda lokacin karatun boko lokacin karatun allo tare da su amma in ba a zauna da su cikin wannan tsarin bai zama tsarin da za a iya zama na cewa an zauna da su aka fito da tsari to zai amma in ba a zauna da su ba ko aka je aka zauna aka yi tsari ba tare da su ba to gaskiya wannan ba za ta karbu ba dan daga kashin ta in aka shifida wannan abun gurin su za a dawo
shi abin da nake kara jawo hankalin akai shine nan na farko dai shine kafa dokan a kuma yi doka a fitar da tsare-tsare idan aka ci sun zuciya to ina tabbatar ba abin da bane ya ci sun domin lokacin da aka zo aka raduwa yake akan wannan makarantu a fitar da tsari a yi gine-gine a kuma da kuma ai kawai bayan mutuwansa aka zo aka ce a maida makarantar almajiri wannan shi husu tsarin gaba ke nan sai ko
rashin doka
sai ko doka ai ka an ce kawai makarantar almajiri ko shi ke dauka kuma makarantar almajiri ne to shi ko da an fita da tsari ne na makarantu da akwai naji kada ka dawo akwai kuma naji na kwana wanda kawai dukkan makarantu ne ga tsari nan idan mutun ya ce makarantar ne an yi tsari nan an fita da manhaja ne kin gaske akwai karatu alqur'ani akwai larabci islamiya za kai boko za kai komai a cikin wannan makarantar to sai zo aka ce a makarantar almajirai wannan makarantar almajirai shi yi musu wannan makarantar sai kan ce cewa ga gini an yi tsari an yi komai an sa da kayan aiki da komai amma ce makarantar almajirai sai makarantar su
kawai sai mutane ba sa kai
yaya ne to amma da a ce
akan kalma
to da amma da an tafi kamar inda aka fito da tsarin hukumar ta fito ta yi makarantu masu yawan gaske amma da hankali ga tsari ga ya ku zo ka haddar alqur'ani zan alqur'ani za kai katun boko za kai katun addini za kai larabci za kai komai domin makasudin shine nan ya kance an tarbiyyatar da yaro ya iya haddar alqur'ani ya iya turanci ya iya larabci ya iya kuma da komai to ina tabbatar maka kowa da komai ne da aishi makarantar ne domin abinda mutane zo suke ainihin kishi kenan wa'annan makarantar
kuma da za a fadakar ai fadakarwa sosai gidan rediyo da ko ina a shiga kauyuka a fadakar da iyaye kan muhimmancin wannan karatun misali sannan kuma abu ɗaya da aka baro shine cewa in yaran nan suka iya karatun ne ya kai wani wuri ya kamata ya zama ne cewa an yi wani tsarin da yaro zai iya cewa ina son in je jami'a in yi wannan karatun ko abin ko secondary ma a hada ya zama ne cewa shiga su secondary ba sai da matsala ba ya zama su za su iya shiga
secondary
a masu sannan kuma su samu yancin cewa okay na riga na yi karatun a allo yanzu ina son in dan shiga cikin bokon tunda na gane shi ina kila ina son zama likita ne kuma in kin ga ya
kara da wannan daman
akwai wannan daman kuma in ka ga mutum yaro in ya kai wannan lokacin ya yi wannan karatun annan yazo ya kara da wannan karatun bokun ya zabi inda zai je ba karamin inganta rayuwar shi zai ba
sanan akwai musu gaban nan bahari wannan sun kara fara da talimincin gaske kamar malam bahari yayi magana in har gwamnati ta shigo nan kuma duk makarantun da ake allo da su a ce an musu yin ku in an kama makarantun nan yin ku makarantun wani wani ga yin fundis ga bayan shafa ko ina ka ganshi idan aka kawo malaman tallafi aka musu tsari sai aga dalibin kai ina bara
yana bara
kaga an san ana kallon wannan din makarantun malam wani kuma ka ba kaga wannan zai kawo maganin a tsaftace tsari ma gaba ke inta amma banshi kuma wannan abu ne da za a iya hada da karan hukumomi da jihohi jihohi ba wai kwanta ta shiga ba sannan muga ta biyu shine nan ya za a yi karfafa kungiyoyin alarmomi da kuma tsangayo a cikin kowane jiha kowane dalibi idan aka sai alarma kana da dalibai sai ka tabbatar ana akwai register daliban nan ga inda suka fito ga inda iyayensu suke kuma ka wani to wannan kaga duka taimakawa amma idan mutum ya tafi da dalibai ba a san ma iyayensu inda suke ba sai wani bai ya da malamin za a yi imani ina ne za ka wani alibanta kaga wannan abu ne yake hukumar muna fata hukumar za ta taimaka wajen ganin cewa ina abu an kawo su domin a samu sauye-sauye domin abin ya inganta da sauransu.
Malam shi dokta da kuma jadiza sun yi iya bakin kudu tsoron yin bayanin me ya kamata a ce an gar hukumar ta yi bari mu dawo tushen abu kai a matsayinka na malamin tsangaya idan aka baku dama aka ce kun shiga cikin wannan tsarin jami da me kake son kake kuma fatan ka ga an taba kuma an gyara ko kuma an saka don gyara shi karatun naku
to abu uku ya kamata a yi na farko a gane matsalar da ake son a gyara sai ka san matsala sannan to ya zaka ka gyara to idan aka gano matsalolin da ake so a gyara sai a nemo su ainihin malaman
wato aikin da ku
yawa idan aka dauko to sai kuma a dauko mutanen da suke gogormaya da mu domin sun san mu sun tun kafin gwamnati ta shigo ciki su sun shigo ciki domin wannan tsarin da kika ga ana yi kamar yadda Hajji Hadiza ta faɗa a yanzu haka muna da likitoci lokacin da Hajji Asma'u makarfi ta fito da tsare-tsare sai ta neme mu muka zauna wannan ta sa duk makarantun da aka gina ba a samu nasara ba sai a jihar Kaduna saboda su jihar Kaduna sun yi amfani da mu duk wani abu da za su yi suna shawara da mu muna ba su shawara duk makarantun da ake cewa an gina makarantu 150 din nan ba inda ake yi saboda kamar yadda maganar dakta ya faɗa lokacin da aka gina su aka ɗauko saboda ba doka aka yi ba an tsara ne da baki to duk abin da ake son ya tabbata to a ne doka a kai majalisa kamar yadda wannan hukumar take son a tabbatar da ita in dai ana son a cimma nasara kamar yadda na faɗa shi abu guda uku san matsala a nemo masana matsala sannan a nemo malaman sannan a zauna da su ai hukumar BEC ta jarraba yin wannan a ƙasa baki ɗaya mu nan Kaduna ta ɗauki makarantu 25 na tsangaya gidan mutum za a je ya nuna wuri ya faɗi abin da yake so ya yi azuzuwa zai ƙara me gyaran azuzuwan zai yi ko sabon gini ne to sai ta baka kuɗi ku yi a rubuce ga abin da ake son a yi sannan ita kuma hukuma ta jiha su BEC kenan na kowace jiha za ta turo malamai da kayan karatu ana karantar da boko a nan tsangayen mutum dokan shi ma BEC ba ta yadda a ce wani jami'in gwamnati ko jami'inta ma ya sa ma baki akan ginin da za ka yi shi abin da jami'in zai kawai sa ido ka ce zan yi aji biyu to aji biyun kai a yanzu haka an yi wannan ginin ya kai 600 a faɗin Najeriya malaman a gidansu ake kuma hukumomin jihohin su suke tura malamai su karantar dama mun gaya musu ana son a ci nasara to a yi irin wannan kowa a yi a gidansu
kuma akwai nasara?
Akwai nasara alhamdulillah an ci nasara a yanzu haka a irin wannan tsarin mu kanmu ni kaina yanzu haka in ka je na da akwai likitoci almajirai ne da irin wannan tsarin a shigar da boko makarantun tsangaya
kuna jin daɗi kun karɓa
muna jin daɗi ai dama matsalar ba mu yadda bane kai baka shigo cikin mu baka ce zaka soke mu ka faɗi maganganu akan mu baka san mu ba amma in ka ce zaka soke mu sai mu ga to kai an goku me kai to sannan abin da nake ƙara jaddadawa maganar sana'an nan a tabbatar da an sa ta a cikin wannan hukuma yana da muhimmanci mutanen mu nan suna da kwakwalwa suna son a faɗaɗa musu tunani kar a ce za a bari wai dan kawai ana tunanin ai mutanen nan suna kawai za su yi noma ba shi bane mun wuce wannan tunanin yanzu tunanin da muke yi muna son mu gwagwarmaya da duk wanda yake tunanin shi ma yana jin shi ma ani zai iya yin karatu kuma zai iya gogewa akan kowane fanni to muna son a sa mana sana'a a ba da muhimmanci a cikin karatun nan da za a yi bayan karatun zamanin nan to a koyi sana'a domin an riga an ci gaba duniya ta riga ta ci gaba za ka ga yara ƙanana ko waɗanda suke wannan suna yin wasu abubuwa na fasaha to muna son a sa mana shi ya zama doka.
Ɗaya daga cikin ƙorafin da mutane suke faɗa shi ne me yasa Najeriya ne kaɗai ake yin bara bayan ba Najeriya ne kaɗai ake karatun allo a ciki ba me yasa mu kadai ne kuma yawanci ma barar tafi karfi a arewacin Najeriya inda ake son sai yaro ya fita waje akwai lokacin duk da kun ce eh ba ku kadai ne kuke yaran ku suke bara a titi ba amma me yasa lokacin da ya kamata a ce in baya karatu ya huta ko yana koyon sana'a kuma yana titi ne mun abinda zai ci ko mun kankaran karancin shekarun sa
mun ba su shawara muka ce tunda mu yan kasa ne yanda ake ba kowa gurbin ya je karatu a kasan waje ko ya gano wani abu to ya kamata mu ma a daibe mu kamar yanda daktar Aziz yake fadan cewa ana yi a Sudan makarantar Allah nan ana yi a Morocco ana yi a Libya ana yi a sauran kasashen waje to me zai sa a daibe mutanen mu saboda abin da aka samu kusan shekara dubu ana yi lokaci guda ba za ka canza shi sai dai irin kamar abin da su Hajji Hadiza suka yi sanan dauko a cikin guda 100 su dauko guda 5 su taimaka to wannan guda 5 an wayar da su kaga an rage sura 95 su daktar su ma su dauko 5 su rage sura 90 da haka sai a cin nasara a lokaci guda ba za ka ce za ka canza ba gwagwarmayar nan da aka yi mun ga cewa an samu canji lokaci guda ka ce za ka hana wani ya yawo akan titi ba zai ba yanzu daktar yake fadan cewa ya kamata duk wanda aka taimaka a yi musu uniform in aka yi musu uniform za a gane in ka bar yaranka
kwakwalwa da ita ake samun kuɗi ko ba ka bani ko magana ce ta magana ne a tafiyar intelligence to bai kamata a ce mu a ƙasarmu har yanzu muna koma baya ba muna bari yaranmu wasu na garin ba akan titi akan meme ba za su iya su ma su yi gwagwarmaya da sauran yan ƙasar nan wajen cin albarkacin da ke ƙasar nan ba to haka wannan abu ne da yake ya kamata a ce mun ba da haɗin kai da duka ruwa sun ba da haɗin kai mu ga cewa an fitar da tsare-tsare kuma an iya kautar da shi.
Hajji Hadiza kasancewar kin yi aiki da waɗannan ƙungiyoyi na tsangaya da kuma makarantun tsangayu din wani irin matsaloli ke ganin za a iya fuskanta wanda ya kamata a ce ita hukumar ta sa ido za ta iya fuskanta haka kuma ta yi shiri akan magance su.
Eh to matsala ta farko da muke ganin ana iya fuskanta kamar yadda muka saba gani a ƙasar nan shine cewa na kuɗi za a yi tsari za a ce ga kuɗi kasafin kuɗi an bayar amma a sako kuɗin a yi aiki matsala sannan kuma samun waɗanda za su yi aikin nan ba tare da son rai ba su yi aikin na fi sabilillahi da ganin cewa a samu ci gaba ya zama na cewa duk inda yaro wanda yake ana ganin bai makaranta a ƙasar nan ya samu abin nan in aka zo a ga cewa karatu ilimin su ta bunƙasa kuma ya samu sana'a nagari wanda ke zai iya gwagwarmaya da kowa a duk faɗin duniyar nan na fasaha da zai amfani da shi so sannan kuma iyaye za a iya samun matsala wurin iyaye su sako ƴaƴan su samu su je makarantar nan kuma menene matsalar da zai jawo wannan shine cewa idan ba a yi faɗakarwa sosai a kai har ƙauyuka a fahimtar da su duk waɗannan manyan turancin nan a kakkarya shi a hausance da kowane yare iyaye su gane dalla-dalla me ake nufi in ka yaron ka ya shiga wannan makaranta sannan su malaman su kuma suma a faɗakar da su a zauna tare da su su gane menene mahimmancin ba wai za a ɗauki aikin abin nan sana'ar su bane ko za a ɗauke abin da suka saba hanyar cin abincin su bane a su gane cewa lokaci ne ya zo da nasu gudunmuwa zai haɗu da ilimi irin na zamani don saboda a samu bunƙasa don mun ga cewa yaran da suka samu wannan karatun allon kuma suka ƙara da karatun boko ba karamin ilimi suke da ba kuma duk abin da suka sa kansu ba karamin ci gaba ake samu a kan shi ba so shi su waɗannan da su ne ɗan matsalolin da nake ganin za a bin sannan kuma matsala kuma da za a fi samu wani shine cewa in aka ce makarantu na yaran nan ɗaya bai su za a kai su wata wuri ba wai za a bar su a gidan malami ba kamar yadda aka yi tsare-tsare daban-daban a ba mutane zaɓi ya zama ne kamar yadda aka yi tsari a cikin kundin tsarin tafiyar karatun almajirancin nan akwai wanda za a makarantar malam saboda wanda ke so yaron shi ya zauna a ƙauyen su ya zauna makarantar malam kuma ya samu bokun ya samu wannan din sannan kuma duk sauran wanda ke son boarding ne wanda ke son duk yadda aka yi tsarin nan guda uku duk su samu su bi sannan kuma wani matsala kuma da za a samu kuma shine cewa idan ba a yi tsarin da yara da sun gama daga makarantar malam suna iya samun ci gaba ko wani secondary su iya zuwa ko wani irin secondary suke so a ƙasar nan ko wata irin jami'a suke so ba ma ƙasar nan ba duniya gabaki ɗaya kuma su iya abin nan ai muna ganin akwai wasu makarantu irin waɗannan da idan suka gama karatu har Egypt suke zuwa su je jami'a kuma su dawo kuma su zama wani abu so irin karatun da muke sa ran mu gani kenan a cikin wannan ilimin almajirancin da ake so a shigo da shi da su gudu
ba ma gani kenan ba za mu gero.
masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zahra Aminu Fage sai kuma Julie Lagos Gresham da ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin baki ɗayansa ni ce Amina Bahari Auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yake sallama da ku a kasance lafiya.